الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'du godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 20 ga watan Juma'a da Uda shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 11 ga watan uku shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 17 a bangaren lissafi suratul Isra kafin darasi na yau ba laifi an tambayoyi sukan iya gabata
Na'am.
Malam kaman mutane suna da wata harafi mai mutane a aure ana wanda da su su ga wace irin gudunmuwa ce ya kamata su kawo ma dan uwansu wanda yake shirin angwanci akan yi cotisation kowa ya kawo abin da yake karfi wani lokaci kuwa akan dora ma jama'a cewa kowa kaza zai bada kuma an tabbata zai iya badawa kuma dan an san yana da kusaci da wannan ango aka dora masa wannan diya shi ne dan gwai yake tambayar menene matsayin haka matsayin haka ya wuce matsayin halacci matsayin shi abu ne wanda yake mustahabi saboda taimakekeniya ce juna da juna kuma muna da dalili ma akan haka menene dalilin mu domin akwai hadisi sahihi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin ana cikin tafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri Safiya Safiya binti Huyai da baiwarsa ce ya yantar da ita sannan ya maida yantarwar da ya mata shine sadakin manzo Allah ya aure ta kafin a iso Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tattara sahabbai aka nemi cewa kowa ya kawo iya abin da ke wajensa na guzuri da sauransu aka tattara wannan abin da aka hada na soyayyen gari da ciku da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi walima akan auren Safiya da yayi wanda kowa iya abin da yake da shi abin da yafi karfi na guzurinsa aka tattara aka kawo aka yi walima ta auren manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Safiya wannan shi yake nuna cewa ba a kyale ango haka kawai cewa ya iya da kansa abinda ya dace duk wanda yake da kokarin kawo masa wani taimako ya kawo masa sawa'an kana da danganta da shi ko baka da danganta da shi in ma babu wata danganta tsakaninka da shi to akwai ɗan uwantaka ta musulunci dan haka wannan abu matsayin shi mustahabi ne ya wuce matsayin halak an gane ku duk wanda yake da halin taimakawa ya taimaka koda kuma yana da wadata shi anwa a agaza masa domin kyauta ce za a masa wanda wannan kyauta kuma za ta ƙara kulla wato dangon soyayya da kauna tsakaninka da shi
salamu alaikum ne ma'anar faɗin shaɗan da yake cewa zai zo mai yankaɗa ta gaban sarka bayan surka ta mutura ta zunin
wannan bayani ya gabata iya abinda rantsuwa ce shaidani yayi da ubangijinsa na cewa lalle ne zai halakar da ƴaƴan adam gaba daya zai zo ta gaban su da bayan su da damar su da haunin su ya nuna cewa ubangiji na ba za ka samu mafi yawan su suna masu godiya gare ka wannan na nuna cewa shaidani duk cikin halin da kake sai ya zo maka kamar yadda akwai hadisi sahihi Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wani hali da dan adam yakan ciki wannan yakan kasance a cikin shi shaidani sai ya halarce shi dan haka a wannan hadisi malamai suka tabbatar da cewa hatta lokacin da mutum ya zo mutuwa shaidani sai ya zo masa dan haka kuma ba wanda ba abinda zai baka tsaro da kariya game da sharrinsa da muguntarsa face fakewa ga ubangijinka subhanahu wataala kamar yanda Ubangiji ta'ala yake cewa wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'idh billah innahu huwas sami'ul alim ko kuma innahu sami'un alim kamar yanda yake can cikin suratul a'raf na'am wai bashi na Airtel wanda in ka dau dala 40 za su gudda dala 44 idan dala 100 ce ka dauka za su fitar da dala 10 in dala 20 suka ranta maka za su fitar da jikka da dala 20 wannan bashi ne haramtacce domin akwai kudi da ruwa a cikin shi da mun dan yi tambaya mun dan yi bincike ga waɗanda suke masanan abun shi ma yayi bincike akan waɗanda suke gaba da shi har ya kai dai ba a samu ba wani bayani wanda yake mai gamsarwa wanda zai iya gamsar da mu shi wanda yake babban ma'aikacin a can ya ne yace da wannan ofishin babu shi na ramta ma abokan ciniki wato bashi in sun sa kudi sannan a zare aka kirkira wannan ofishi aka zo aka dau ma'aikata sannan aka wakilta su akan wannan to sai bayanin cewa dala hulhudin da ake fitarwa akan dala 40 shine ake gangamawa a biya su kamar albashin su da sauran wannan to anan in har kasancewar shi ai ma'aikata ce wanda kuma ta dauki ma'aikata maganar cewa sai ta hanyar nan za a fidda kudin da za a biya wato waɗannan ma'aikata masu kula da wannan bangare akwai ta cewa sannan kuma menene bambanci kasancewar mai dala 40 a hudda dala 4 mai dala 100 a hudda dala 10 mai dala 20 a hudda da wannan mai jika guda a fitar da dala 20 don haka wannan bashi ne da ruwa kai a matsayinka na musulmi baya halatta ka amsa kwata-kwata baya halatta ka amsa domin ita riba ubangiji ta'ala ya la'anci da shi wanda yake bayarwa da shi wanda yake amsa an gane ku don haka wannan bashi baya halatta a lokaci ɗaya ne kawai zai iya halatta ka ɗauka lokacin da ka fada cikin wata darura misali kana tafiya a cikin daji kayi fan wuri ne babu wani wanda babu misali inda za ka je ka zuba kuɗi ma'ana ka bada a yi maka shar-shar ko ka sai kart to a wannan lokaci kana iya ramta saboda ka riga ka fada cikin wani tsanani kuma abinda za ka ramta bakin gwargwadon abinda zai biya maka wannan bukata taka na kai kira kenan a zo a yi a kawo maka agaji akan wannan tsanani da kake ciki ko misali kasancewar cikin dare ne wani al'amari ya faru wanda yake na baddama na dole sai ka yi kira kai kuma babu kudi a ciki kuma a ina za ka je a wannan lokaci ka samu inda za ka yi shafshaf to a wannan lokaci ba laifi kakan iya ramtar gwalgwadon abinda za ka biya bukatar ka in dai ba a cikin irin wannan yanayi ba to baya halatta domin ka'ida malamai suka ce ad-daruratu tubihul mahzurat wanda wannan ka'ida kuma malamai sun fitar da ita karkashin ayoyi na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da a farko mun fahimci kamar wannan dala kudu da suke guddawa kamar kukudin message ne to kudin ya wuce da message ba kudin message bane domin a message nawa ne ake fitarwa dala 20 dala 2 ne ake fitarwa ai dala 2 ne ake fitarwa ko a cikin misali to kaga san cewa wannan dai bashi ne da ruwa karin bayani a matsala ta jiya mun yi bayani da wani dan uwa yi tambaya na dangane da musafaha hada hannu mun yi bayanin hadisi wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa babu daga musulmi biyu da za su hadu idan suka hadu suka hada hannu suka yi musafaha suka yi godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala manzon Allah ya ce sai an gafarta musu zunubansu kafin su rarraba wannan hadisi yana nuna abubuwa ne guda biyu in sun hadu za a ribanta da na uku shine samun gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala abu na farko mi yace mani muslimani yaltaqiyani faya tasafahani yace babu daga musulmi biyu da za su hadu sannan su yi musafaha kaga kenan al'amrul awwal abu na biyu sai yace wahamidallaha wato suka yi godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya ga Ubangiji shine ka ce alhamdulillah ko ka zo da wani nau'i na yabo wanda ya cancanta ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya dace da Ubangiji subhanahu wa ta'ala to idan aka hada waɗannan biyun shine za a samu gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala wani sun fahimci cewa a sallama a ba a sallama bane ba a wajen musafaha sallama ita matsayin ta daban ita bakin ta kace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko assalamu alaikum wa rahmatullah ko kuma assalamu alaikum amma ita bayan sallama ba maganar wannan godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan kenan ita wannan godiya tana kasancewa ne bayan musafaha darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya karshen aya ta 97 wanda kafin ita ayoyin da suka gabata irin wasu mu'jizatu ne da su mutanen Makka musamman waɗanda suka kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kafirce ma Ubangijin da ya turo shi da sakon da ya turo shi na Al-Qur'ani shine suka nuna masa cewa ba za su yi imani da shi sai ya zo musu da abubuwan da suka tambaya suka kaga an gane ko in har ya zo da waɗannan abubuwa to za su yarda su amince a matsayin cewa manzo yake daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine suka ce lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ard yanbu'a suka ce ba za mu gaskata ka ba a matsayin manzo mu yadda da kai mu amince maka mu bi ka sai ka gudanar mana da ido na ruwa wato daga cikin ƙasa ma'ana sai ka sanya ido na ruwa ya bulbulo daga cikin ƙasa yana gudana ko ina in kai haka suka ce to za mu amince mu gaskata ka a matsayin manzo suka ce ko kuma wato ya kasance a ce kana da wata gona ta dabino da inabi wannan gona taka ta dabino da inabi fatufajjir al-anhar khilalaha tafjira wato ka gudanar da koramu tsake tsakin ta gudanarwa ma'ana ko ina ya zamanto korama tana ketowa tayi gabas tayi yamma wata tayi kudu wata tayi arewa ko ina tana yawo cikin gonar suka ce in kai haka za mu iya yadda mu amince cewa kai manzo ne na uku suka ce autus idas sama'a kama za amta alaina kisafa suka ce ko kuma wato ka sanya sama ta rubuto akan mu wani yanki na sama ka rubuto shi akan mu mu halaka gaba daya in mun ga wani bangare na samaniya ya rubuto zai halaka mu za mu yi imani da kai kama za amta kamar yanda kare cewa wai a ranar kiyama wai sama za ta dare tun mu a yanzu muke bukata autus kidas sama a kama za amta alaina suka wannan autus kidas sama a kama za amta alaina kisafan suka ce ko kuma ka sanya sama kenan ta rutu wani yanki naka akan mu kenan mu hallaka in har kana so mu gaskata ka a matsayin manzo ba sai kiyamar ba ta yi tun a yanzu muke bukata. Kamar yadda can suka ce Allahumma wa iza qalu Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indik fa amdir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi adhabin alim. Suka ce ya Allah roƙonka miki in har abinda Muhammad ya zo da shi gaskiya ce kasantacciya daga wajenka, fa amdir alaina hijaratan min as-sama'i, imana ruwan duwatsu daga sama, aw itina bi adhabin alim, ko kuma ka zo mana da wata azaba wanda take ma'abuciyar dadi. Wannan yana nuna tsabar wauta da jahilci nasu. To idan an muku ruwan duwatsu, yaya za a yi ku kai labari har ku samu damar da za ku gaskata shi, ko kuma ka zo muku da azaba ma'abuciyar dadi? Haka anan da suka ce wai aw tuski das samaa kama za'amta alaina kisafan, wai ko kuma ka sanya sama ta rutu mana wani yanki nata akan mu muhallaka, aw ta'ati billahi wal mala'ikati kabila, ko kuma ka je ka zo mana da Allah da mala'iku gaba da gaba, ma'ana ido da ido. Allah ya faɗa ya ce shi ya aiko ka mala'iku su ce kwarai da gaske, a wannan lokaci za mu yadda mu amince da kai. Shi ne can Ubangiji ta'ala ya ce walau annana nazzalna alaihimul mala'ika wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kulla shay'in qubula ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah walakinna aktharahum yajhalu. Ubangiji ta'ala yace walau annana nazzalna alaihimul mala'ikata, Ubangiji ta'ala yace kaddara cewa zamu saukar musu da mala'iku kamar yanda suka nima, wa kallamahumul mauta, kuma muka tada matattu daga cikin su suka musu magana suka ce eh kwarai da gaske manzo ne na Allah. Ja suka yi kusa ya rayar musu da wasu kakanninsu, daga cikin kakannin akwai Usayyu ibn Kilab, ya rayar musu da su su tashi kuma su yi musu magana, in sun musu magana za su gaskata shi. Shi ne Ubangiji ta'ala ya ce kaddara cewa za mu saukar musu da mala'iku su gansu ido da ido, wa kallamahumul mauta, matattu su tashi su yi musu magana, wa hasharna alaihim kulla shay'in qubula, mu tattara musu dukkan wani abin da suka nema gashi ido da ido. Ubangiji ta'ala ya ce ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah, basu zamanto ba da za su yi imani sai idan Allah ya so. An gane ko? Wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minu, duk wasu ayoyi da duk wani gargadi ba sa amfani ga mutanen da ba sa imani, wanda Allah ya kaddara musu tabewa da halaka, duk abinda za a zo musu da shi na aya ba za su yi imani ba. To shi ne anan Ubangi suka koma faɗa suka ce aw yakuna laka baitun min zukhrufi, suka ce ko kuma ya zamanto kana da wani ɗaki na zinare. An gane ko? Mu ga wani katon ɗaki na zinare a ce naka ne. Aw tarqa fis sama'i, suka ce ko kuma ka taka ka hau sama, suka ce walan nu'mina li ruqiyika, ba za mu gasgata ba ga hawan da kai sama, hatta tunzila alaina kitaban nakra'u nakra'u, suka ce in ka hau samar ma sai ka zo mana da wani littafi wanda za mu karanta a cikin littafin mu samu sakon cewa Allah ya turo ka zuwa gare mu. Kowa wai a saukar da littafi da sunan shi cewa sako ne daga Allah zuwa wani dan wani, ana jan kunnansa cewa ya gaskata Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo. Shine suka ce autar kafis samai, ko kuma ka hau sama. An gane ko? Ka nemo wani tsani ka hau sama. Walan nu'mina li ruqiyika, suka ce ba za mu yi imani ba domin hawan da kai sama, hatta tunzila alaina kitaban nakra'u, sai ka saukar mana da wani littafi da za mu karanta cewa sako ne daga wajen Ubangiji subhanahu wataala, ma'ana in ya hau sama ma sai ya zo musu da takadda wadda za ta shaida cewa matsayin shi manzo ne na Ubangiji. Shi ne Ubangiji ta'ala can me yake cewa wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudi al'amru thumma la yunzaru walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula wala labasna alaihim ma yalbisun. An gane ku? Ko kuma kafin haka ne Ubangiji ta'ala yake cewa wannan walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin, Ubangiji ta'ala ya ce da za mu saukar maka da wani littafi a cikin takardu gaya kowane daga cikinsu an ambaci sunan shi cewa saƙo ne na musamman zuwa gare shi falamasuhu bi aidihim wannan littafi su dafa shi da hannunsu su ɗauka su karanta cewa saƙo ne daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala laqala allazina kafaru Ubangiji ta'ala ya ce na rantse da girmana da buwayata waɗanda suka kafirce mun da za ka ji sun faɗa sun ce in haza illa sihirun mubin wannan takarda da ya zo da ita bata zamanto komai ba face dabo ne wanda yake mabayyana to shi ne a nan Ubangiji ta'ala ya ce masa kul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula ce tsarki ya tabbata ga Ubangiji na ai dukkan waɗannan abubuwa ba abubuwa bane masu gagarar Ubangiji subhanahu wa ta'ala kasancewar ita zawwa da aya ba sai abin da kake so ba Allah shine a ganin damarsa yakan karfafi manzanninsa da ayoyin da ya so yace hal kuntu illa basharar rasula shin aini ban zamanto ba face kawai mutum ne kuma matsayina manzo ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala zuwa gare ku dan haka iya abin da yake kaina isar da sako zawwa da abin da kuka nema wannan ba nawa bane bani da sanya hannu a cikinsa shi ne Ubangiji ta'ala sai ya nuna mana cewa wa ma mana annasu an yu'minu idh ja'akumul huda ba komai ya hana mutane su yi imani a lokacin da shari'a ta zo musu illa an qalu aba'atha Allahu basharar rasula sai fadarsu kawai da suka ce shin yanzu Allah ya aiko mutum a matsayin manzo ba mala'ika ba yaya za a aiko mutum wanda suna ganin cewa dan adam ne tankarsu yana cin abinci kamar yanda suke ci yana sha kamar yanda yake suke sha yana tafiya kasuwa kamar yanda suke tafiya kasuwa an gane ko ya akulu mimma ta'kuluna wa yashrabu mimma tashrabu ko kuma mali hadar rasuli ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswa Ubangiji ta'ala sai ya ce kul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina ce da su da a ce mala'iku su ne suka kasance a ban ƙasa yamshuna suna tafiya mutma'innina suna nitse suna rayuwa a kan ƙasa Ubangiji ta'ala ya ce lanazzalna alaihim minas sama'i malakar rasula lalle ne da mun saukar musu daga sama mala'ika a matsayin manzo inda a ce mala'iku ne suke rayuwa a ban ƙasa Ubangiji ta'ala ya ce to da manzon da za mu turo mala'ika ne an gane ku to yaya za a yi ƴaƴan adam a turo musu mala'ika wanda mala'ika ba jinsin su bane ba wanda ɗabi'a ta uba ɗabi'a ta halittu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicce su kowa yana karkata ne zuwa jinsin shi wanda aljani yana karkata zuwa dan uwan shi aljani dan adam yakan karkata zuwa dan uwan shi wato dan adam dan haka ba yanda za a yi in mala'ika ne Allah ya turo ƴaƴan adam su saurara masa ne yasa saboda ba jinsin su bane ba an gane ko dan haka shine Ubangiji ta'ala yace walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula inda za mu saukar da mala'ika a matsayin manzo Ubangiji ta'ala yace to za mu saukar da shi a matsayin dan adam gaya namiji ne za a saukar da shi wala labasna alaihim ma yalbisu Ubangiji ta'ala yace lalle ne da mun gauraya musu lamarin kamar yanda su suke gaurayawa shi ba za su ce shi ba a ce mala'ika bane kuma shi ba a ce dan adam bane ba a kasa gane kanshi shi ne Ubangiji ta'ala sai yace kul kafa billahi shahidan baini wa bainakum ce Ubangiji na ya isa mai shaida tsakani na da ku an gane ku sakon da ya dora mu ya san da cewa na isar muku kuma shi ya san cewa ni manzon shi ne da gaskiya ba da awar manzanci ba ce bane innahu kana bi ibadihi khabiran basira lalle Ubangiji na ya kasance khabiran masani ne basiran mai gani ne bi ibadihi game da bayansa ma'ana yana sane da duk abin da suke aikatawa kuma yana ganin su sai ya ce wa man yahdillahu fa huwa al-muhtad duk wanda Allah ya shiryar da shi to shine shiryayye an gane ko kul innal huda hudallahi lalle shiriya ta Allah ita ce shiriya duk wanda Allah ya shiryar da shi ko ba wanda ya isa ya batar da shi wa man yudlil duk wanda Allah ya batar da shi falan tajida lahum awliya amin duni ba za ka sama musu wasu masuya koma bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala waɗanda za su iya shiryar da su. Ma'ana duk wanda Allah ya kawar da shi daga tafarki madaidaici, to ba wanda ya isa ya dawo da shi kan layi, in dai ba Ubangijin da ya kautar da shi ba. Wa nahshuruhum yawmal qiyamati, a ranar kiyama Ubangiji ta'ala ya ce za mu tada su, ala wujuhihim, su ringa tafiya a kan fuskokinsu. Yanda a nan duniya suna tafiya a kan ƙafafuwa, to a ranar kiyama a kan fuska za su yi tafiya. Umyan, halin suna makaifi, wa bukuman, suna bebaye, wa summa, kuma suna kurare, ba gani ba ji kuma ba magana. Ubangiji ta'ala ya ce ma'awahum jahannam, makomarsu dai ita ce wutar jahannama. Anas ɗan Malik, Allah ya ƙara masa yadda, ya rawaito hadisi kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim. Wani mutum ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya Rasulullah, kaifa yuhsharul kafiru ala wajhihi yawmal qiyama, yaya za a tada kafiri a ranar kiyama a kan fuskar shi, a ce a kan fuska zai yi tafiya. Shi abun ya girmama, ma'ana ya kasa ganewa yaya za a yi a ce mutum ya yi tafiya a kan wato fuskarsa. Maza Allah sai ya ce masa, innal ladhi amshahu ala rijlaihi qadirun ala an yumshihu ala wajhihi, Ubangijin da ya bashi ikon yin tafiya a kan ƙafafuwansa a nan duniya, mai iko ne a kan ya sanya shi ya yi tafiya a kan fuskarsa. Don haka duk lokacin da nasi ya zo, in ka ga abin ya ci karo da hankalinka, to ajiye hankalinka da fahimtarka ka miƙa wuya, maganarka ya amfani da hankalinka, ka ce wannan ya wuce saninka, to wannan zai sanya mutum ya kauce ma tafarki madaidaici. Shi ne Ubangiji ta'ala ya ce ma'awahum jahannamu, makomarsu dai a ƙarshe ita ce wutar jahannama. Kullama khabat, a duk lokacin da ta limsa, Ubangiji ta'ala ya ce zidnahum sa'ira, sai mu dada musu ruwa ta wuta. Idan ta dan limsa, Ubangiji ta'ala sai ya sanya a zugata ta ƙara ruwa. Ubangiji ta'ala sai ya ce zalika jazaa'uhum bi annakum kafaru bi ayatina, wannan shi ne sakamakonsu, domin sun kafirce ma ayoyinmu wanda muka turo manzanninmu da su. Wa qalu, suka faɗa suka ce a idza kunna izaman wa rufatan, shin yanzu idan muka zamanto izaman kasusuwa wa rufatan, muka zama ƙasa muka ruddige, a inna la mab'usuna khalqan jadida, shin yanzu mu za a tayar da mu wata sabuwar halitta, a dawo da mu kamar yadda muke. Wannan wani nau'i ne na kafirci nasu, domin inkari ne suke game da tashin kiyama. To shine a darasi ne yau kenan za mu samu amsar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya basu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, awalam yarau anna Allaha alladhi khalaqas samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la rayba fihi فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل به بني إسرائيل إذ جاءهم فقال لهم فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا inna allazina utul ilma min qablihi idha yutla alayhim yakhruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil adqani yabquna wa yaziduhum khushu'a. Wato Ubangiji Ta'ala ke faɗa, awalam yarau annallaha allazi khalaqa as-samawati wal arda, Ubangiji Ta'ala yace shin basu san da cewa ba lalle Ubangijin da ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai ba tare da ya ga hoton su a wajen wani, qadirun ala an yakhluqa mislahum, basu san da cewa mai iko ne akan ya halicci wato kwatancin su, wato bayan sun zama kashi, sun mutu sun zama kashi, sun ruddige sun zama ƙasa, shin basu san da cewa ba Ubangijin da ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai mai iko ne akan ya dawo da halittar su kamar yadda suke? Kamar yadda can Ubangiji Ta'ala yake faɗa, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktharan nas la ya'lamu. Ubangiji Ta'ala yake cewa lalle halittar sammai bakwai da ƙasai bakwai, Ubangiji Ta'ala yace tafi halittar wato ƴaƴan Adam girma, amma walakinna aktharan nas la ya'lamu, mafi yawan mutane ba su san da haka ba, ma'ana waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu. Nan misali ne Ubangiji Ta'ala yake ba mu a hankalce na kan cewa shi mai iko ne akan ya tada matacci bayan sun ruddige sun zama ƙasa, ya sakauta ma kowa da irin abin da ya shuka a yini na alkiyama. Shi ne a nan Allah ya nuna mana cewa halittar sama da ƙasa ai ta ishe mu ta zame mana dalilin da ke nuna mana cewa Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, bayan ɗan Adam ya ruddige ya zama ƙasa, Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala zai maida shi kamar yadda yake a farko. Shi ne ya ce awalam yarau, shin ba su san da cewa ba annallaha allazi khalaqa as-samawati wal arda, lalle Allahn da ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai, qadirun ala an yakhluqa mislahum, ai mai iko ne a bisa ya halicci kwatancin su, ma'ana bayan sun ruddige sun zama ƙasa Allah ya dawo da su. Daman ya faɗa kada alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz, Ubangiji Ta'ala yace tabbas mun san da duk abin da ƙasa ta cinye ta tauye na gangan jikin su, wa indana kitabun hafiz, Ubangiji Ta'ala yace a wajenmu akwai littafi wanda yake mai kiyaye duk abin da aka rubuta a cikin sa, shine lauhul mahfuz, komai da ka sani a kididdige yake, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ce wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. To shine ya ce wa ja'ana lahum ajalan la rayba fihi, Ubangiji Ta'ala ya sanya musu ajalan, wani lokaci na musamman, la rayba fihi, wanda babu kokonto game da zuwansa, shine ranar mutuwa ko kuma yini na alkiyama. Wannan yini idan ya zo za su fara ɗanɗanar azaba ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, wanda ya musu alkawari a kan harshen manzanninsa, yamma ya kasance ranar mutuwa, domin duk wanda ya kafirce ma Allah da zaran ya shiga alamu na mutuwa, wato azabar Allah Subhanahu wa Ta'ala za ta fara wato tunkararsa, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa fa kaifa idza tawaffatuhumul mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, Ubangiji Ta'ala yace wai yaya halinsu zai kasance lokacin da mala'ikun Allah suke famar wato karɓar rayukansu, wanda a wannan lokaci yadribuna wujuhahum wa adbarahum, suna dukan fuskokinsu da gadan bayansu da guduma wadda take ta wannan ta ƙarfi. To dan haka shine anan yace waja, ko kuma ya zamanto yinin alkiyama, azabar da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya tanada musu, shine anan yace waja'ala lahum ajalan la rayba fihi, Ubangiji Ta'ala ya sanya musu wani lokaci na musamman wanda babu kokonto game da zawar shi, imma yini wanda yake na mutuwa ko kuma yini wanda yake na alkiyama. Fa abadh-dhalimuna, Ubangiji Ta'ala yace azzalimai sun ki su dawo kan hanya, illa kufura, face kawai sai musu da tada karan hanci ga gaskiya, duk wa'azin da aka musu ba sa ji. Shine Ubangiji Ta'ala yace fa abadh-dhalimuna, azzalimai sun ki su gasgata manzannina illa kufura wato sik musu da daga karan hanci ga waɗanda suka zo da gaskiya sune manzannin Allah subhanahu wataala. Ubangiji ta'ala yace kullau antum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi, ce da su da a ce ku kuke da mallakar taskoki na jin kan Ubangiji na, a ce duk wata ni'ima ta Ubangiji subhanahu wataala ma kullanta a hannunku yake. Idan Ubangiji ta'ala ya ce inda a hannunku yake la'amsaktu, wato da kun rike hannu khashiyata da infa, wato don jin tsoron talauci. Inda a ce taskokin rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala a hannunsu yake, Ubangiji ta'ala ya ce izan inda a ce a hannunsu yake la'amsaktu khashiyata da infa, Ubangiji ta'ala ya ce da kun rike hannu khashiyata da infa, wato don jin tsoron ciyarwa karku talauci. Shi ne wani dan uwa yake cewa inda a ce ruwan sama a hannunsa yake ko iskar da ake shaka, to da gaba ɗaya shi ma sun tsira irin yanda ake tsira ruwa. Saboda duk al'amura ne waɗanda suke na siyasa, na yaya za a yi a shagaltar da al'umma, wani abu ya buge musu gaba. Wannan yana nuna ɗabi'ar wanda bai yi imani da Allah da ranar kiyama. Shi a kullum kawai tunanin wahala yake, in aka yi kaza ai kaza zai faru. Wannan kuma muna nazato ne da Ubangiji subhanahu wataala. Wannan ruwa da ake sha daga sama Allah ya saukar da shi kuma ya zaunar da shi a cikin ƙasa da kudurar shi, kamar yanda yake cewa wa anzalna minas sama'i ma'an bi qadari fa askannahu fil ardh wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Ubangiji ta'ala ya ce mu ne muka saukar da ruwa daga sama bi qadarin, da gwalgwado mun san adadin abin da muka saukar. Fa askannahu fil ardi, Ubangiji ta'ala ya ce mu ne kuma muka zaunar da shi a cikin ƙasa don ku sha ku yi amfani da shi. Wa inna ala dhahabin bihi laqadirun, Ubangiji ta'ala ya ce da mun so da mun ga dama, Ubangiji ta'ala ya ce akan tafiyar da shi ya ce mu masu iko ne. Kuma haka yace wa in min shay'in illa indana khaza'in wa ma nunzilehu illa bi qadarin ma'lum. Amma maganar a ce wai in aka saki ruwa karewa zai yi, wai gari ya watsi a rasa inda za a tafi, wannan duk maganar banza ce, wallahi bai dace ba mai hankali ya dauke ta. Abubuwa ne mun san da makircin da ake kullawa ko menene abu ne wanda yake sananne, amma duk wani lissafi na banza ake ma mutane. Ka ɗauka a wannan shekara da ta wuce, wallahi sai da aka kai bayanin da za su ma jama'a su gamsu an kasa ka gane ko wani bayani. To wannan duka al'amura ne, waɗannan mutane inda a ce duk wata ni'ima ta Ubangiji a hannunsu take, wallahi da sun rike. Wannan haka ne, wannan ɗabi'a ce ta wanda ya kafirce ma Ubangiji da wanda yake koyi da su. Amma ana maganar cewa in aka sakar ma mutane mara ya zamanto babu abin da yake shagaltar da su, to ba za su yi biyayya ba. Shine siyasar duniya ta ko ina za a bi a san yanda za a yi a shefa ku cikin kunci. Wannan haka ne, ɗabi'a ce ta su. To anan Allah yana ba mu labari, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne aka ce ya faɗa ga waɗanda suka kafirce ma Ubangiji, law antum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi, da a ce ku ne kuke da mallakar wato taskoki na jin kan Ubangiji na, a ce duk wata ni'ima ta Ubangiji an ba ku makullan a hannunku suke, ku ba wanda kuka ga dama ku hana wanda kuka ga dama. Idan Allah ya ce inda a hannunku ku suke la'amsaktum, da kun rike hannu khashiyata da infa, wato don jin tsoron talauci cewa wai in kuna badawa karewa zai yi. Wanda dama al'amari ne Allah ya riga ya dau nauyi, ci da sha na kowa abu ne wanda yake hannun Allah, shi ya dauki nauyin haka. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim. Lokacin wani gwamnati da ya gabata caya a bude ruwan kowa ya sha, in ya kare kowa ya san inda dare ya masa, aka bude ku ba abin da aka yi, ba abin da aka yi. Kuma yanzu a zo a yi ta kame-kame, kuma a ce wasu ake mutane masu hankali, sai an nuna muku abu baki a ce muku fari ne ku yarda, a zo a yi ta muku lissafi wai adadin jama'a sun karu kaza, to in adadin jama'a sun karu abincin da ake ci ba ubangijin da yake bada abincin lokacin muna ɗan kadai in mun zama mu da yawa shi zai bamu ruwan da yake bamu muke sha a lokacin muna ɗan kadai in mun zama da yawa shi zai kara mana shine sai yace wa kana lil insanu katura ubangiji ta'ala yace jinsi na dan adam ya kasance mai matukar ruwa ne wannan ita ma wani nau'i ne wanda yake na ruwa wa kana lil insanu katura ubangiji ta'ala yace jinsi na mutum ya kasance katura wato mai matukar kwaro ne ko kace mai ruwa ne a kullun sai in ya gabar dama sannan zai dauka ibada wannan dabi'a ce ta dan adam wala kada ataina Musa tis'a ayatin bayyinati ubangiji ta'ala yace tabbas mu muka ba annabi Musa tis'a ayatin wato ayoyi guda 9 bayyinatin waɗanda suke mabayyana wanda kowace aya ɗaya daga cikin 9 ta isa ga wanda Allah in ya fada yin imani yayin imani mu'jiza ɗaya na gun da sai da ubangiji subhanahu wata'ala ya karfafi annabi Musa da ayoyi guda 9 kamar yanda Ikrima da Qatada da Mujahid da Abba suka ce mu'jiza ta farko aya ta farko shine ruwan tufan sannan akwai al-Jarad wato fara da Allah ya turo ma Fir'auna da mutanansa sannan akwai al-Kumman ita ce wato gurdumas sannan akwai ko kuma kace kwalkwata amma dai Kumman abinda ake ni da ita ce gurdumas muna jin sunanta amma dai bamu san ta ba wadda fadi'a wato da kwadi waddam waddama sannan da jini wal asa sannan da sanda wal yad da farin hannu wasinun da shekaru waɗanda suke na wato fari sannan da tawaya ta ƴaƴan itace shine can ubangiji ta'ala yake cewa wala qada akhadna ala fir'auna bisinina wa naqsim min ath-thamarati la'allahum yadhakkaru anan Allah ya zana mana ayoyi biyu da Allah ya karfafi annabi Musa farko Allah ya kama Fir'auna da mutanansa da shekaru waɗanda suke na wahala domin su dawo kan hanya su yi imani da annabi Musa sannan abu na biyu shine wa naqsim min ath-thamarati wato tawayar ƴaƴan itace maimakon da ƴaƴan itace in suna yin kamar mai yawa to sai su tawaya wanda shi ma aya ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala da ba annabi Musa sannan kuma akwai can da ubangiji ta'ala ya ce wa arsalna alaihim tufana wal jarada wa arsalna alaihim tufana wal jarada wal kummala wal dafadi'a wadda ma ayatin mufassalat nan ma sai da Allah ya zano mana biyar sannan biyun da suka rage wato farin hannu wannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba annabi Musa kamar yanda ubangiji ta'ala ya ambata a cikin suratu Taha da cikin wato wannan cikin suratu Shu'ara an gane ko ubangiji ta'ala da suratu Naml duka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambata cewa akwai wato mu'jiza da ya ba annabi Musa shine farin hannu cewa idan ya sanya hannun shi cikin wuyar rigar shi idan ya fito da shi hannun sai ya ringa haske yana kyalli kamar rana sannan aya ta cikon 9 ita ce sandar da Allah ya bashi wa alki ma fi yaminika talqaf ma sanahu inna ma sanahu kaidu sahir wala yuflihu sahiru haythu ata to shine anan ubangiji ta'ala yace wa laqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinatin tabbas wato mu muka ba annabi Musa ayoyi guda 9 bayyinatin waɗanda ayoyi ne waɗanda suke mabayyana ubangiji ta'ala yace fas'al bani isra'ila wato ka tambayi bani isra'ila iz ja'ahum wato lokacin da annabi Musa an gane ko fas'al bani isra'ila iz ja'ahum ubangiji ta'ala yace ka tambayi bani isra'ila iz ja'ahum lokacin da Musa ya zo ma Fir'auna da mabiyansa faqala lahu fir'aunu fir'aunu sai yace da annabi Musa inni la azunnuka ya Musa masfura yace ya Musa ni ina zatanka wato kai mutum ne wanda yake abin taba ma hankali ma'ana an sihirce ka an gane ko shine yace inni la azunnuka ya Musa masfura kai dai Musa ina zatan cewa kai abin sihircewa ne dan haka kazo kana wasu maganganu kana cewa Allah ya turo ka cewa mu yi imani da kai kuma mu gaskata ubangijin da ya turo ka mu kadaita shi a cikin ibada qala sai annabi Musa ya ce masa laqad alimta yace ya kai fir'auna tabbas kai sanin ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ardi ba kowa bai saukar da waɗannan ayoyi face ubangijin da ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai basaira Allah ya saukar da waɗannan ayoyi don nuratar da bayinsa su gane kadaitarshi su kadaita shi a cikin ibada sai yace wa inni la'azunnuka ya fir'aunu matbura annabi Musa yace masa lalle ya kai fir'aun yace ina zaton kai mutun ne wanda yake halakekke annabi Musa ya maida masa martani shi ya ce annabi Musa yana da tabon hankali shi kuma yace inni la'azunnuka ya fir'aunu matbura yace ya kai fir'aun lalle ni ina zaton kai mutun ne wanda yake masburan abun halakarwa ko kuma kace halakekke fir'auna ya san da haka waɗannan ayoyi da annabi Musa ya zo sun wuce lamarin dabu ayoyi ne wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da su amma don wautar da hankulan mabiya ya nuna cewa abinda annabi Musa ya zo da shi dabu ne dama Allah ya faɗa wa shahadu biha wastaqanatha anfusuhum zulman wa uluwa sun yi musu game da ayoyin ubangiji amma zukatansu ta yarda ta amince ayoyi ne na ubangiji subhanahu wata'ala da ya turo annabi Musa da su Ubangiji ta'ala ya ce ya yi haka ne fa'ara da an yastafizzahum min al-ardi wato ya yi nihin ya raurauta annabi Musa da mabiyansa daga ƙasar Masar ya fitar da su ya kore su Ubangiji ta'ala ya ce fa'agraqnahu wa man ma'ahu jami'a sai muka dirmiyar da shi da duk wanda yake tare da shi gaba daya ma'ana da shi da rundunar tashi gaba daya Ubangiji subhanahu wata'ala ya dirmiyar da su a cikin teku shine Allah yace fa arada an yastafizzahum min al-ardi yayi nihin ya raurauta annabi Musa da jama'arsa min al-ardi daga kasar Masar kenan ya fitar da su ya kore su Ubangiji ta'ala yace fa aghraqnahu sai muka dirmiyar da shi shi fir'aun wa man ma'ahu da duk wanda yake tare da shi na mabiyansa jami'ar gaba daya wa kulna sai muka fada min ba'dihi bayan halakar da fir'auna da mabiyansa li bani isra'ila muka fada ga wato jikokin yaqubu alaihi salam su ne mabiyan annabi Musa muka ce da su uskulul arda wato ku zaune kasar Masar an gane ku da kasar Sham gaba daya Allah ya gadar musu wa awrathna alqauman wa awrathna alqauman alladhina kanu yastab'afuna masharikal ardi wa magharibaha allati barakna fiha وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها شيني أنا وبنجي تعالى يتي وقلنا من بعده لبني إسرائيل من فدا قبلوا إسرائيل باين حلقة فرعون لما بينسى مكتشي لسو أسكنوا الأرض كزوني قصر مصر ينزتا زمتاك دول دتي وبنجي سبحانه وتعالى يككبيش فإذا جاء وعد الآخرة idan alkawadi nayi ni na karshe yazo shine yinin alkiyama ji ina bikum lafifa ubangiji ta'ala yace zamu zo da ku baki daya an gane ku kowa kuma mu masa hisabi akan abin da ya aikata a rayuwarsa ta duniya wabil haqqi anzalnahu ubangiji ta'ala yace da gaskiya muka saukar da wannan alqur'ani wabil haqqi nazar kuma shi alqur'anin da gaskiya ya sauka wama arsalnaka illa mubashiran wa nadira ubangiji ta'ala yace ba mu turo ka ba face sai dan ka ba da albushir da gidan aljanna ga duk wanda ya gaskata ka a matsayin manzo ya maka biyayya wa nadira kuma kana mai gargadi da gidan wuta game da duk wanda ya saba maka wannan matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan Allah ya turo shi a matsayin mai ba da albushir da gidan aljanna kuma mai gargadi game da gidan wuta shine sai yace wa qur'anan faraqnahu ubangiji ta'ala yace alqur'ani mu ne muka karkasa shi a wajen saukar da shi sai da aka kwashi tsawon shekara 23 alqur'ani yana sauka bi taqra'ahu 'alan nasi ala muqs dan ka karanta shi ga mutane ala muqsin akan sallu an gane ko at-tadarruj kenan bi a sallu wannan kuma hikima ce ta ubangiji subhanahu wata'ala kuma rahama ce game da bayinsa inda Allah ya so tsanantawa da wannan al'umma to to da Allah ya saukar da Al-Qur'ani a jumulce kamar yanda ya saukar da littattafan da suka gabace Al-Qur'ani. Mutanen Annabi Musa a Taura a lokaci ɗaya Ubangiji Subhanahu wata'ala ya aiko Annabi Musa da ita. A cikin littafin aka ce daga yau a daina kaza, a daina kaza, a daina kaza, a daina kaza, kuma daga yau ku aikata kaza, ku aikata kaza, ku aikata kaza. Suka ga cewa abin ya girmama a kansu ya tsananta, suka ce a su ba za su yi aiki ba da wannan littafi. Take yanke Ubangiji Ta'ala ya daga dutse ya musu rumfa in ma su yi aiki da wannan littafi ko dutse ya faɗo ya halakar da su. Ubangiji Ta'ala ya ce wa idza akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum al-tura kuzuma ataynakum biquwa, da can da yake cewa wa idza taqana al-jabala fawqakum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim kuzuma ataynakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. To amma rahama ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala game da wannan al'umma, Al-Qur'ani sai Allah ya ringa saukar da shi kashi-kashi, daki-daki. Wani lokaci din wani abu ya faru, Ubangiji Ta'ala zai turo sako, sakon da zai warware wannan matsala. A haka Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya saukar da Al-Qur'ani a tsawon shekara 23. Shi ne Ubangiji Ta'ala ya ce wa Qur'anan faraqnahu, Qur'ani mu ne muka karkasa shi a wajen saukarwa, li taqra'ahu 'alan nas, dan ka karanta shi ga jama'a, ala muqsin, akan sannu-sannu. Wa nazzalnahu tanzila, Ubangiji Ta'ala ya ce mu ne muka saukar da shi saukarwa. An gane ku? Su kuma kafirai sun samu wata kofa wadda za su soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suke cewa to in har manzo ne, me ya hana a saukar masa da littafin da yazo da shi jumulla guda kamar yanda aka saukar At-Taura da Injila. Ubangiji Ta'ala ya maida musu martani, wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida kazalika linusabbita bihi fu'adak warattalnahu tartila. Suka ce wai me ya hana a saukar masa da alqur'anin a jumulce gaba ɗaya kenan, a saukar da shi a lokaci guda. Ubangiji Ta'ala ya ce kazalika linusabbita bihi fu'adak, mun saukar da alqur'ani daki daki dan mu tabbatar da zuciyarka. An gane ku? Tasbitan li fu'adin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama, dan a tabbatar da zuciyar shi ya samu nutsuwa, Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ringa saukar da alqur'ani kashi kashi kamar yanda ya faɗa anan, kuma kamar yanda ya faɗa a can cikin suratul furqan. Shine anan yace wa nazzalnahu tanzila, Ubangiji Ta'ala yace mun saukar da shi saukarwa. Sai yace qul aminu bihi aw la tu'minu, ce da su ku yi imani da wannan alqur'ani ko kar ku yi imani da shi, ta ku ta rage. Wannan kashidi ne da barazana Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake musu, kamar yanda Ubangiji Ta'ala yake cewa wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur. Wannan ba dan Allah yana umarni da kafirci ba, a'a, anan kashidi ne da barazana Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake musu. Kenan in sun ki imani to su san da cewa ba kyale su ba za a yi, akwai abin da zai biyo baya ita ce azaba ta Ubangiji. Shi ne ya ce qul aminu bihi, ce da su ku yi imani da wannan alqur'ani, aw la tu'minu, ko kar ku yi imani ta ku dai ta rage, ni dai sakon da yake kaina na isar muku. Innal ladhina utul ilma min qablihi, lalle waɗanda aka ba su sani gabanin saukar alqur'ani su ne kenan muminai na ahlul kitabi, idza yutla alaihim, idan an karanta musu wannan alqur'ani, yakhruna lil azqani sujjada, sukan fadi akan habassu suna masu sujjada. An gane ku? Abinda ake nihi da lil azqani ai alal azqani, amma me ake nihi da al azqani ai shine al wuju, wato sukan fadi akan fuskokin su suna masu sujjada. Shine anan Ubangiji Ta'ala yace idza yutla alaihim, in an karanta musu alqur'ani, yakhruna lil azqani, allahu anan bi ma'ana ala, kamar yanda yace yawma nadubi samaa ka tayyi sijilli lil kutub ay alal kutub, kamar yanda yace wannan fa adribu ha bila dahashin fa kharrat sari'an lil yadaini walil jirani, sari'an lil yadaini ay alal yadaini walil jirani ay wa alal jirani. To shine anan yace yakhruna lil azqani, sukan fadi wato akan habar su sujjadan halin suna masu sujjada sun dora bucin su kan kasa wa yaquluna subhana rabbina suna fada suna cewa tsarki ya tabbata ga ubangijinmu in kana wa'du rabbina la maf'ula lalle alƙawalin ubangijinmu abun aikatawa ne duk abin da yayi alƙawali dole ne zai tabbata wa yakhruna lil azqani ubangiji ta'ala yace sukan fadi akan habar su ma'ana goshin su kasa ya bukuna suna kuka waye ziruhun kushuwa saukar alqur'ani na dada musu wato kankanta kai ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan Allah yana ba mu labarin waɗanda suka yi imani wato da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kuma kafin wannan lokaci sun yi imani da manzannin da suka wuce annabi Musa da annabi Isa wanda irin su Zaid ibn Amr ibn Nufayl irin su Salman al-Farisi irin su Abu Dharr da sauransu waɗanda kasancewar neman gaskiya suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana suka zo suka yi imani da shi suka gaskata shi a matsayin manzo irin su Abdullahi ibn Salah wanda asali malami ne daga cikin Yahudawa yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sune ubangiji ta'ala yake ba mu labarin in an karanta musu alqur'ani ga yanda halin su yake kasancewa sukan fadi su kai goshin su kasa suna kuka kuma saukar alqur'anin na dada musu wato kaskanta kai ga ubangiji subhanahu wataala wannan kuka na tsoron Allah wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke ba bawa kariya game da azaba ta ranar kiyama kamar yanda hadisi yake cikin sunan Tirmidhi dangansa dangane ne ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yadishun nara man bakami khashiyatillahi hatta yaquda al-labnu fiddar manzo Allah yace duk wanda yayi kuka saboda tsoron Allah ba zai shiga wuta a ranar kiyama idan ku kun ga ya shiga wuta manzo Allah yace to nonon da aka tatso zai iya komawa cikin hantsa kaga abu ne ko wanda yake mustahil a tatso nono sannan kuma a maida shi bayan da za a iya koma to duk wanda yayi kuka in dai saboda tsoron Allah ne to Allah ya haramta ma wuta naman shi a ranar kiyama dan haka manzo Allah sai yace wala yajtami ubaru fi sabilillahi wa dukhanu jahannam fi man khiray muslimin abadan wato ƙura ta yaƙi na ɗaukaka addinin Allah da hayaƙin wutar jahannama ba sa haɗuwa su shiga hancin muni duk wanda ya sha ƙura ta fagen daga to hayaƙin wutar jahannama Allah zai nisanta shi tsakanin shi ne to shi ne a nan kenan ubangiji ta'ala yake cewa wa yakhruna lil azqani sukan faɗi akan haɓarsu ma'ana sun kai goshi ƙasa ya bukuna suna kuka waye ziruhun kushuwa saukar alqur'ani na dada musu kaskanta kai ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ulidu allaha awidu arrahman ayyamma tad'u falahu alasma'ul husna wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtagi bayna dhalika sabila wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhul وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا شِنَ وَنْجِجِ تَعَالَى كَيْفَدَاكُ لِنُؤُ اللَّهَ شِدَ سُوءُ لُؤُ اللَّهَ كُشِي يَا اللَّهُ أَوِلُؤُ الرَّحْمَانُ كُوكُمَ كُشِي يَا رَحْمَانُ أَيَّمَّا تَدُؤُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى دُوَنَّ كُكَ كِرَايَا وَاتُوا وَنْجِجِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نِكُكَ كِرَايَا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى Ubangiji ta'ala yana da sunaye waɗanda suka kai matuƙa suka kai gaya a wajen kyawu duk da cewa hadisin bai inganta ba wanda malaman tafsiri suka rawaito cewa mushrikai sun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yana sallah ya kai goshin sa ƙasa a nan Ka'aba manzon Allah yana ya Allahu ya Rahman sai suke cewa ku zo ku ji ya halimu bauta ma Allah biyu allolinmu shi kuma yana abauta ma alloli Allah biyu yana ya Allahu ya Rahman to hadisin bai inganta ba nan dai Allah ya ba mu labarin cewa mu ce ya Allahu ko mu ce ya Rahman ulidu Allah aw ulidu Rahman ku ce ya Allahu ko ku ce ya Rahman ayyamma tabu kowane ɗaya daga ciki idan kuka faɗa kuka yi roƙo da shi to ku san da cewa Allah kuka roƙa falahul asma'ul husna, ubangiji ta'ala yana da sunaye waɗanda suka kai matuka suka kai gaya a wajen kyawu. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha, ubangiji ta'ala yace kada ka bayyana bi salatika game da karatun sallarka, wala tukhafit biha kuma kada ka koye shi, an gane ko, kada ka koye shi yanda ba za ka ji ba, kuma kar ka bayyana shi, ma'ana yanda za ka ɗaukaka murya har su ji abinda kake karantawa, su aibanta Alkur'anin, su aibanta Ubangijin da ya saukar da shi. Kamar yanda hadisi ya inganta wannan aya, sababin saukarta kamar yanda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa, wato wannan aya ta sauka a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin wani gida a Buye a birnin Makka. Idan yana sallah da sahabbansa, manzon Allah yakan ɗaukaka muryarsa game da karanta Alkur'ani. Idan mushrikai sun ji karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai su ringa zagin Alkur'ani, suna zagin Ubangijin da ya saukar da Alkur'anin kuma da shi manzon da ya zo da shi. Ubangiji ta'ala sai ya turo wannan saƙo, ya ce masa wala tajhar bi salatika, kada ka bayyana game da karatunka. Kenan mushrikai su ji su zagi Alkur'ani. Wala tukhafit biha, Ubangiji ta'ala ya ce kuma kada ka koyi, ya zamanto yanda su sahabbanka ba za su ji ba. Wabtagi baina zalika sabila, Ubangiji ta'ala ya ce ka nemi hanya, an gane ku, baina zalika kenan tsakanin ɗaga murya sosai kuma da ƙasƙanta murya. Kenan ana buƙatar a ɗaga murya amma ba sosai ba, kar a ɗaga murya ƙwarai kenan su ji su zagi Alkur'ani, kuma kar a san da murya ƙwarai ya zamanto waɗanda suke tare da shi ba za su ji ba. Ubangiji ta'ala ya nuna masa cewa ya nemi hanya tsakatsakiya kenan wajen ɗaga murya kuma da sassautawa. Shi ne ya ce wabtagi baina zalika sabila, wato ka nemi tafarki wanda yake baina zalika tsakanin ɗaga murya sannan kuma da ƙasƙantawa. Akwai hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana wato ya wuce da Abu Bakar Allah ya ƙara masa yadda yana karanta Alkur'ani, ya sadda murya shi. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce da Umar Allah ya ƙara masa yadda shi ko ya ɗaukaka murya shi sai tillawa yake. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya haɗu da su washe gari, manzon Allah sai yake faɗa ga Abu Bakar, manzon Allah ya ce na wuce da kai ya Abu Bakar, kana karanta Alkur'ani amma ka sadda muryarka ƙwarai. Faƙala sai Abu Bakar ya ce inni asma'atu man najaitu, ya ce ya manzan Allah, ya ce Ubangijin da nake ganawa da shi ai na jiyar da shi. Faƙala sai manzan Allah ya ce masa irfa kalila, kaɗan daga muryarka kaɗan. Waƙala li Umar, sai manzan Allah ya faɗa ma Umar ya ce marartu bika wa anta taqra'u wa anta tarfa'u sautak, na wuce da kai kana karanta Alkur'ani ka daga muryarka sai kugawa kake. Faƙala sai Umar ya ce inni uqizul wasnan, yace ya rasulullahi ina haka ne dan na falkar da mai gangadi mai bacci, wa aduru da shaydana kuma na kure shaydani. Fa qala sai manzon Allah yace ikhfad qalila, ka sadda muryar ka kada.
Na'am,
kaga kenan idan mutun yana karanta Alkur'ani abinda ake so ya kasance tsakatsakiya, ba kugawa ba, kugawa wanda ta wuce ka'ida, sannan kuma ba saddawa ba game da yanda na bayanka ba za su ji ba abinda kake faɗa. Hadisi ne ingantacce kamar yadda yake cikin sunan Abi Dawud da sunan Tirmidhi. Ubangiji ta'ala sai ya ce wa qulil hamdulillahi allazi lam yattakhiz walada, ce godiya ka tabbata ga Ubangijin da bai riki da ba, wa lam yakul lahu sharikun fil mulki, kuma Ubangijin da bashi da abokin tarayya a cikin mulkin sa, wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli, Ubangijin da ba shi da waliyun wato wani majibincin lamari ko ka ce mataimaki, mina zulli saboda kaskanci, an gane ko, ba shi da wani wanda yake kama masa. Wa kabbirhu takbira, ka girmama Ubangijinka matukar girmamawa. Karshen wannan sura Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yabi kansa da yabon da ya dace da shi. Farko da ya yabi kansa ya ce wa qulil hamdulillahi allazi, ce godiya ta tabbata ga Ubangiji, sai ce Allah zai lam yattakhiz walada, Ubangijin da bai riki da ba, nan Allah ya tsarkake kansa game da abin da bai dace da shi ba, domin da bai dace da shi ba sai wanda yake kasashe mabukaci, shi yake bukatar da. sannan sai yace walam yakul lahu sharikun fil mulk, kuma bashi da abokin tarayya a cikin mulkin sa, wanda sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke tsakankanin su na halittu gaba daya mallaka ne ga Ubangiji subhanahu wataala, babu wani wanda yake tarayya da shi. Sai yace walam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli, sannan kuma bashi da waliyyun wato wani majibincin naman, ko kuma kace waliyyun mataimaki, mina tulli saboda wani kaskanci da kasawa, ma'ana Ubangiji subhanahu wataala bai kasa ba balantana ya nemi wani cewa ya kama masa. Wa kabbirhu takbira, ka girmama Ubangijinka matukar girmamawa. Nan muka zo ƙarshen surar nan, za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.